Ya sunanta?
Sadiya.
Kai ya sunanka?
Faruk.
Wani matashi kenan yake bayani filla filla yadda a cewar sa wai mahaifiyarsa ce ta aike shi yaje domin hallaka sarkarta. Shinkishi kenan ko kuma ganganci? A daidai lokacin da gwamnan Kano ya bada umarnin rushe ilahirin gine-ginen da aka ce an yi ba bisa ka'ida ba a kasuwar Kantunkwari. Wasu 'yan kasuwar na kukan cewa gine-ginen da aka fara afkawa na 'yan bora ne kawai banda na 'yan muwa. Ita kuwa wata mata ta hallaka jikanta da gishirin kunshi bayan da ɗanta yayyo sabuwar amarya, wai a ce wata fara haihuwar ɗa namiji da amaryar ta yi ta ajiye musu abin kunya. Wani rahoto na musamman ya bayyana cewa karuwar matsalolin tsaro da talauci a fadin tarayyar kasar nan musamman ma dai arewaci su ne dalilai manya da ke tilasta yawaitar mahaukata a lokuna da sakunan yankin. Muna tafa da rahoto akan haka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda yan magana kan ce mai komai da ku. Bari mu faro shirin yau da kalaman wani likitan kwakwalwa, Dr. Jimo Adejumo, inda ya bayyana cewa bincike fa ya gano yadda masu lalurar kwakwalwa ke ci gaba da hauhawa musamman ma da arewacin ƙasar nan a ƙasa da shekaru 2 da suka gabata, la'akari da wancan yanki. Mr. Adejumo na bayyana hakan ne a yayin wani taro na musamman na likitocin kwakwalwa da aka yi a birnin Abuja, a yayin wata takarda ta musamman da ya gabatar a yayin taron mai taken lalurar kwakwalwa jiya da yau. Dr. Jimo ya kuma ƙara da cewa matsalolin da aka tsinci kai musamman na rashin tsaro da kuma tsanani na tattalin arziki da dayawa 'yan Najeriya ke ciki na ɗaya daga cikin abubuwan da ke yamutsa kwakwalen 'yan Najeriya, wanda a ƙarshe ma dai idan dai ba kiyaye wa Allah ba sai ka ga mutum ya sau hanya nan da nan, 'yan uwa da iyaye da abokan arziki sai ta yi, amma dai ka ji shiru. A cewar Dr. Jimo, ya ƙara da cewa hatta yara su ma fa ba a basu a baya ba wajen fadawa ire-iren wannan rikici na kwakwalwa, domin kuwa galibi hantara da tsanani da kuma takura da yaran ke tsintar kansu na ɗaya daga cikin abubuwan da ke tilasta musu kaga yaro ya zama wani galma-galma. A cewar Dr. Jimo, ya kuma ƙara da cewa ire-iren waɗannan matsaloli abubuwa ne da idan an sawarware su ba wani wahala ne da su ba, domin kuwa idan mahukunta suka sassauta rayuwa abu ne mai sauki kaga kowa na walwala daidai iyawarsa. To sai dai ga mutane irinsu Abubakar, gwamnati ikon Allah na da ra'ayin cewa ai da ma salon sakaci ne na mahukunta ke ƙara ta'azzara wannan al'amari, kuma ai da ma dai wai a cewarsa tun kafin likita bokan Turai ya faɗa sun riga sun gano cewa da yawa masu lalurar kwakwalwan da ake gani na gararan ba a tituna kulawa kaɗan suke buƙata su dawo kan hanya.
Ai binciken da suka yi ba shakka suka yi ba kuskure suka yi ba kuma ƙarya suka faɗa ba gaskiya ne, domin kaso 70 na cikin mutanen Najeriya za ka ga cewa ba su da hankali. Rashin hankalin kuma ba wai larura ne ba, a'a talauci da irga iyo mutane ka tutu, ba ma mutum bai ma san inda ya sa gabansa ba, saboda haka sai ga wannan yarin gobe wannan wani ana tafiya a titi, wannan ya shigo danja bata bashi hannu ba, wannan yana tafi bai san inda za shi ba, kuna tafiya wannan ya bangaje ka a kirji, wallahi babu abin da ya kawo wannan sai talauci. A maimakon a ce mahaukatan kokari ake a ga sun kare, da mu muna yara ai mahaukaci sai dai mu rinka ganin ɗaiɗai ku mun san sunaye su ma da muka samu su, amma yanzu mahaukata ga sunan birjik a Najeriya saboda kullun karuwa suke, saboda kullun azaba karuwa take. To wannan talaucin shine ya kawo wannan taruwan mahaukata.
Abubakar, gwamnati ikon Allah kenan, wani masharhanci a nan Kano. To anan kuma iyalan wani dan sanda ne yake ci gaba da koke abinda suka kira tun bayan da masu garkuwa da mutane suka sace dan uwan nasu mai mukamin DPO, har ya zuwa yanzu babu wani yunkuri da rundunar yan sandan ta yi wajen ceto dan uwan nasu. CSP Muhammad Gedigedi, yan bindiga sun yi awon gaba da shi ne a daidai lokacin da yake kan hanyarsa a ranar 27 ga watan Yulin wannan shekara, a daidai lokacin da yake hanyarsa ta zuwa sabon wajen aikin da aka kai shi a karamar hukumar birnin Gwari a can jihar Kaduna. Wani dan uwa kuma shakiki ga CSP Muhammad Gedigedi ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai sun shiga rudu mara misali la'akari da yanayin da dan uwan nasu ke ciki, inda ya ƙara da cewa duk da dai tun bayan faruwar lamarin sun sanarwa da mahukunta da kuma shugabanninsa a rundunar ƴan sandan. To amma dai har ya zuwa yanzu babu wani kokari da rundunar ƴan sandan ta yi a cewar dan uwan nasa wajen ceto wannan dan uwa nasu DPO. Yace a lokacin da ƴan bindiga suka sace dan uwan nasu sun nemi da sai sun biya naira miliyan 250. To amma dai ana yarjejeniya ta waya har aka dawo naira miliyan 80 wanda a cewar sa waɗancan mutane da suka sace DPO sun sha alwashin cewa ba za su rage koda karfan fana ba. Matakar dai suna buƙatar dan uwan nasu da ransa. To fa dole ne su biya wannan adadi. Ya kuma yi zargin cewa koda a lokacin da aka kawo sabon kwamishinan ƴan sandan jihar ta Kaduna sun yi tattaki gari ya gari sun je kuma sun same shi sun shaida masa abin da ke faruwa har ma dai jajanta. To amma dai zuwa yanzu an tafi sama da kwanaki 50 babu wani labari babu wani motsi da a ce wasa rundunar ƴan sandan ta yi. Inda ya ƙara da cewa lokacin da suka kai waccan ziyara wajen sabon kwamishinan ya shaida musu cewa al'amarin ma har an kai shi gaban babban sufeto janar na ƙasa. To amma dai a ce wasa har ya zuwa yanzu shiru babu wani yunkuri da rundunar ƴan sandan ta yi domin dai kwato dan uwan nasu DPO da aka sace shi a hanyar da ya tafi domin zuwa sabon wajen aikin da aka tura shi. To sai dai duk yunkurin da muka yi na jin ta bakin mai magana da yawun rundunar ƴan sandan ta jihar Kaduna DSP Muhammad Jalige hakan dai bai samu ba domin ko bai amsa waya ba sakon da muka aika masa kuma har ya zuwa yanzu babu amsa. To Allah ya kyauta ya kuma tseratar da al'ummar annabi Allahumma amin. Mai sauraro kada dai a sha'afa a dakace mu.
Da yaro zai ilimi kuma inganta ce wofan san sha'awa fara makaranta ce da ta dace wofan bi ummu da tarbiyar yara a takeice.
A'a Alhaji Nura manyan gari ina zuwa na ganka da yara haka.
Kai dai bari Alhaji Sani yaran nan ne wai su lalle makarantar wofan kawai suke so.
Kurin kus magana ta kare kai su kawai.
To dakata Alhaji Sani batun kudin makarantar fa ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce.
Tar da hankalinka Alhaji Nura ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma albishirin ka Alhaji Nura a yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci science lab koyar da sana'o'in hannu kai dai maza garzaya domin samawa yaranka guraben da suka hada da islamiyya pre-nursery nursery primary da kuma junior secondary school. Makarantar ta wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai. Makarantar ta wofan da na akan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayero da ke nan Kano. Makarantar wofan ilimi hasken rayuwa.
Je makaranta in yara mu je makaranta.
Madalla barkanmu da dawowa. A jiya ne gwamnatin Kano ta ambata cewa ta shirya wani kwamiti na musamman domin fara rusau a kasuwar nan ta kantin kwari da ke nan Kano kasa da mako guda bayan da aka yi ambaliyar ruwa a kasuwar da ya sanadiyar asara ta miliyoyin nerori ga 'yan kasuwar. Kwamishinan mahalli Dr. Kabir Getsa ne dai ya bayyana hakan wanda kuma shike a matsayin wancan kwamiti na musamman da aka shirya domin dai fara wancan aiki. Kwamishina Getso ya kuma ƙara da cewa yin hakan ya zame musu tilas la'akari da gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba a wannan kasuwa. A cewar Kwamishina Getso tuni dai suka fara wannan aiki ba sani ba sabo domin dai kauda ire-iren waɗancan gine-gine da suka toshe hanyar ruwa. Wakilinmu Ibrahim Aminu Riminkebe ya hada mana rahoto na musamman akan haka.
A yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta bada umarnin a rushe duk wani gine-gine da aka yi shi akan magudanar ruwa a cikin kasuwar ta kantin kwari da yake zanta da manema labarai. Dr. Kabir Getsa ya kara da cewa rahoton da suka gabatar da majalisar zartarwa a jiya Laraba abin da ya ja ambaliyar ruwa a cikin kasuwar ta kantin kwari na da alaka ne da gine-ginen da aka yi akan magudanar ruwan wanda kuma nan take gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kafa wani kwamiti na musamman da rushe duk wani gine da aka yi akan magudanar ruwan wanda kuma an fara rushe wani gidan wanka da ke cikin kasuwar wuraren cin abinci kuma jim kadan bayan kammala rushe wasu wuraren. Kwamishinan ma'aikatar mahallin yayi karin haske akan wannan batu.
An samu gine-gine kan hanyoyin ruwan nan wanda mutane suka yi ba bisa ka'ida ba bisa izini ba wanda suka taimaka wajen tare hanyoyin ruwan nan. Abu na biyu kuma akwai guraren da shara ta wato cushe magudanar ruwan nan wanda wannan shi ma ya taimaka. Abu na uku akwai wato magana da ake ta yi ta canjin yanayi wanda ya kan taimaka wajen samun mamakon ruwa kamar yadda masana suke faɗa kusan shekara 20 da suka wuce ba a samu ruwa mai yawa irin wannan ba wanda wannan ma gaskiya ya taimaka dukkan gine-ginen nan da aka yi kan magudanar ruwa musamman ma babbar magudanar ruwan nan ta kwarin Gugau wanda ita ce magudanar ruwa da tafi kowace girma a cikin kasuwar nan. Mun ba da shawara to duk ginin da yake kai a je a yi makin nashi.
To mai sauraro bara mu tirki anan ku biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba. ba za mu ci wa da bibiyar wannan batu sau da kafa
to sai dai hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga ƴan kasuwar ke cewa ai wannan dai ta baye taragoci domin kuwa tantuni duk abubuwan da ake yi ai da masaniyar mahukunta
to amma zaki ga cewa kamar wani ihu ne ake kawo bayan hari sai da mutane al'umma suka cutu akai asara sosai sannan wai gwamnati ta farga akan cewa ga matsalolin da suke faruwa kuma in kika duba zaki ga cewa wasu guraren fada wannan matsalolin suke faruwa zaki ga cewa ita gwamnatin da kanta ita ta sai da wannan guraren har aka samu dama akai wannan gine-gine dan zaki duba kika cewa babu wanda yake da wani iko yayi wani abu ba tare da wai gwamnatin da tana da regulatory agencies da suke da alhakin saka idanuwa akan komai da kuma yake faruwa kuma su suke ba da dama a yi kaza ko kar a yi kaza dan in ba yarda gwamnati duk wani abu makamancin wannan ba zai faru ba yadda zai mutun ya zo ya cike kan hanya ko wani gini a kan hanya ba tare da gwamnati kuma ta gwamnati tana gani kuma ta bashi kinga da sa hannun gwamnati a cikin
to sai dai mai sauraro kamar yadda ka sani fa wannan ba shine karo na farko da ƴan kasuwar ke kukan cewa an yi gine-gine kuma ana kan yi a hanyar ruwa a kasuwar ta kantin kwari ba to amma dai abin tambayan anan shine shin anya za a zo a yi gini a hanyar ruwa babu masa ne shugabancin kasuwa ko kuma shugabancin karamar hukuma ko kuma na jaha ko kuma mabambantan hukumomi da a duk lokacin da aka yi magana ta gini suke da alhakin wajen sa ido har ma dai a wasu gurare na musamman da ba da izinin yin gina waɗannan hukumomi suna ina har aka yi waɗancan gine-gine mai sauraro ka bi mu bashi za mu ci gaba idan Allah ya yarda bar kuma mu leƙa kotun magistrate mai lamba 36 kotun mai shari'a Nafisa Yusuf Hassan a inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Abubakar Lawan bisa tuhumar da ake yi masa na laifin illata idan wani abokin fadansa mai suna Anas Abubakar ana dai tuhumar Abubakar Lawan ne da laifin samar da mummunan rauni laifin da ya saba wa sashi na 247 na kundin manyan laifuka da hukunce-hukuncensu tunda fara dai wani mutum ne mai suna Anas Muhammad ya karar Abubakar a caji office din ƴan sanda kan cewar shi Abubakar Abubakar rikici ne ya shiga tsakaninsa da kaninsa mai suna Abba Muhammad inda shi Abubakar ya dunkula hannunsa a gami da kirbawa Abba Naushi wanda hakan ya sanadiyar lalacewar idan Abban baki daya wanda ya zuwa yanzu ma dai a cewarsa ko gani baya yi da shi Jami'in kotun Sabi'i na 7 ya karanta masa tuhumar da ake yi masa bayan an fassara masa zuwa harshen Hausa kamar da yadda ya ce da shi ya fi ganewa mai gabatar da kara lawyer gwamnati barista Sailuba Muhammad ta tambaye shi shin ga abin da ake tuhumar ka da shi ka gamsu inda ya musanta cewar bai aikata ba lawyer wanda ake kara barista Dr. Salisu Malami ya roki kotun cewa karkashin sashi na 172 sakin layi na 1 cikin baka yana neman kotun da ta bada belin wanda ake tuhumar domin dai a ce wasa yin hakan ba zai gurgunta komai ga shari'a ba mai gabatar da kara Sailuba inda ta kada baki gami kuma da roƙon kotun cewa da ta yi watsi da wannan nema domin ko dai ba shi da tushe ballantana makama kuma yin hakan gurgunta shari'ar ma baki ɗaya zai Kotun dai ta sanya shi a hannun beli a ƙarshe akan kuɗi naira 100,000 da kuma mutum biyu waɗanda za su tsaya masa waɗanda dole ne ɗaya daga cikin su ya kasance babban ɗan kasuwa ne a nan Kano da kuma limamin masallacin unguwarsu ko kuma mai unguwar ma dai gaba ɗaya wanda a ranar da za a dawo kotu za su tabbata sun dawo da shi kotu Barista Dr. Salihu Malami da ke zaman lauyan wanda ake kara ga abin da yake cewa
Shari'a dai yanzu ta fara an gabatar da shi ne akan tuhuma ta gwada ƙarfi wanda kuma a tsarin dokokin mu a laifi ne da ACJL law ta ba da dama cewa za a iya ba da shi beli bayan gabatar da shi a gaban kotu kuma ya musa tuhumar da ake masa kuma mun roki kotu ta ba da shi beli kuma kotu ta sa shi a hannun beli
shi ma dai barista AT Ayuba da ke zaman lauyan wanda yake kara ya bayyana cewa sun zo kotun ne domin dai neman adalci daga kotu
saboda haka ba da beli ba wani ba zai hana shari'a ba bangaren mu dai mun san mun shirya tsaf muna da shaidun mu cikakku da zamu gabatar wanda a gaban sa akai dukan nan har aka nakasa shi zama makawo aka da kisha bangaren idan sa na hagu ya sami nakasa a idan sa kuma yazo baya gani
har yanzu muna kotun a inda anan kuma daga kotu mai lamba 45 karkashin mai shari'a Haulatu Magaji kan Karofi ta aike da wata uwar miji mai suna Hawwau Ibrahim gidan ajiya da gyaran hali sakamakon hallaka jikanta da ta yi hallahira wanda hakan laifi ne da ƴan sanda suka yi mata tuhuma karkashin sashin nan mai ban tsoro na 221 na kundin manyan laifuka da hukunce-hukuncensu al'amarin dai ya faru ne a garin Tugambala da ke yankin karamar hukumar Bagwai tunda fara dai ana tuhumar uwar mijin ne Hawwa Ibrahim da laifin hallaka yaron amaryar danta wai dan kawai ita amaryar an auro ta ne daga baya kuma wai tana zuwa ta fara haifo san ta lelen yaro namiji sabanin ita uwar gidan da take haihuwar ƴaƴa mata wanda a cewar ita uwar mijin wai ai haka an ban musu abin kunya Hakan ne isa ita kuwa Hawwa, wato dai uwar miji gabadariya Ibrahim, ta dauko gishirin kunshi a inda ta sa wajikan nata a cikin bakinsa. A lokacin da mahaifiyar yaron ta shiga ban daki domin zagayawa, ko da aka kai shi asibiti kuma domin ceto rayuwarsa. Nan ne dai jinjirin ya ce gagarin kunan, bayan da likitoci suka tabbatar da mutuwarsa cewa an cusa masa gishirin kunshi ne a baki. Jami'in kotun Awala Aminu ya karanta mata tuhumar da ake yi mata gami da fassara mata da Hausa. Mai gabatar da kara Barista Ahmad ya tambaye ta shin ta aikata hakan, a inda nan take ko ta amsa cewar ta aikata wannan laifi na halaka jikan nata ta hanyar yi masa dura da gishirin kunshi. Kotun dai ta sanya ranar 4 ga watan Oktoban shekaran nan da muke ciki domin dai ci gaba da sauraron karar da kuma aike da ita zuwa gidan ajiya da gyaran hali karkashin kulawar jami'in gidan yari baban gida Sani, wanda kafin zuwan waccan rana ne dai za a dawo kotun domin dai ci gaba da sauraron wannan kara. To babban fatan dai Ubangiji ya kare mu da dana sanin da ƴan magana kan ce ƙeya ce a baya ake baruta. Daga unguwar ƴan kusa dake karamar hukumar Kumbotsa kuwa, wani matashi ne ya tsinci talatarsa a Laraba bayan da ya afka gidan wata matar aure da yunkurin hallaka ta. To sai dai bayan da ya zo hannu ya bayyana cewa shi fa ba shi ya karzo man bara ta ya aka bashi, domin kuwa aiko shi aka yi domin kuwa ya hallaka wannan mata. Lamarin da ya faru ne a daren jiya Laraba, inda aka zargi mahaifiyar wancan yaro da aika shi gidan matar kanin nata domin da ya kashe ta misal lahira, a cewar wannan matashi da aka kama shi dumu-dumu yana ta zara idanu da wata falleliyar ruka mai kaifi biya a hannunsa, wanda kuma har wani ya gayyata suka je gidan matar suka kuma kaddamar mata da sara da suka. Kafin daga bisani al'ummar unguwa su jiyo ihunta, wanda wannan ne ya taimaka suka afko gidan inda suka kawo mata dauki. To sai dai Tuni Zakara ya bawa abokin aika-aikar dan aiken sa'a domin ko kafin jama'a su zo ya tsere. To amma dai shi dan aiken ya shiga hannu, har ma dai Ganau ke fadar abin da suka sheda.
Ina fitowa sai naji ai kuka ne daga gidan Abbas. To da naje sai naji ihu yayyawa tana zai kashe ni, ya kashe ni, zai kashe ni, ya kashe ni. To sai nayi kokari dai aka bude kofar gidan, ana budewa ta fito duk jikinta jini ya daddaba mata wuka.
Waye ya daddaba?
Wai ashe dan yayassa ne shi Abbas din mijinta. Eh, dan yayassa ne kamar inda yake fada uwarsa ta turo ya kashe ita matar.
Ya gaya muku dalili
ba sai? A'a, kawai dai abin da ya gaya mana kenan. Gaskiya halin take ciki ba dadi.
Sunana Sabi Ibrahim. Da yunkurin mutanen unguwa aka samu aka cece ta aka kai ta asibiti. Kamar yacca rahotanni ya zo mana daga asibitin wanda suka je tare da ita, mata sun tabbatar mana da cewa a cikin yatsun ta mata rasa wasu. Sannan a bayanta akwai sararraki wanda hannu yakan iya shiga ya kwanta a ciki. Sannan a gabanta da wasu abubuwa na jikinta duka. Nan ma akwai yanka da ya yi mata masu yawa, kuma da bakinsa ya faɗa mahaifiyarsa ita turo shi ya zo yi wannan abu. Abin da ya baya mana sunansa ya ce mana sunansa Umar Faruk. Ya ce daga nan gidan maza yake tukuntawa.
Shi ma wannan matashi ya bayyana cewa aiko shi aka yi ta kanastin daga unguwar Sabuwar Gandu gidan maza domin dai hallaka wannan mata wanda a kalaman bakinsa mahaifiyarsa ce ta sanya shi.
Faɗi sunanta?
Hawwa.
Ta ce me?
Ta ce mun zo kashe mata gidan nan.
Wace ce mata gidan nan?
Mata Abbas.
Ya sunanta?
Sunanta Sadiya.
Kai ya sunanka?
Faruk.
Dago kanka. Kai ya kake da ita da wadda ta turo ka?
Babu
ku ce? Ka tabbatar? Ka tabbatar? Ka tabbatar?
Wannan ugo da ita ka zo ko?
Daga ta mu daga ta.
Daga ta mu daga ta. Daga ta mu da ita ka zo ko?
Daga ta mu daga ta.
Ka tabbatar?
To a daidai lokacin da wannan matashi da aka zarga da yunkurin hallaka surkar mahaifiyarsa ya shiga hannu, daga can kasar Telan kuma wani magidanci ne ya bayyana cewa ya gode wa Allah, musamman ma dai a lokacin da ya tsinci kansa a gidan ajiya da gyaran hali, wanda a ce wasa kaunar wani farfesun taliya ne ya sanya shi aikata laifin da ya tabbata za a dawo da shi wannan gida. Kamar da yadda wakiliyarmu Aisha Suleiman Sarki ta rawaito mana.
Wani mai shekara 60 ya girgiza mazauna wani tsibiri a ƙasar Thailand, bayan ya yi sata a wani kantin magani don a kama shi a kai shi gidan yari saboda yana fama da tsananin talautin da ba zai iya ɗaukar nauyin kansa ba. Lamarin da ba a saba gani ba ya faru ne a yammacin ranar 29 ga Yulin bana a wani kantin magani da ke lardin Chumburi, kudu da Bangkok, babban birnin ƙasar. Mutumin wanda daga baya 'yan sanda suka bayyana sunansa Deputy. An kama shi ne yana satar sandunan sabulu 3 da kudin siya kai kudin kasar. Kimanin tai 17, kimanin santi 47 na dalar Amurka daidai da naira 196, inda ma'aikatan kantin suka kama shi. Cikin kantin a fayyace yake wajen fadakar da masu sayayya game da yin sata a kantin, inda masu laifi ke fuskantar yi musu tarar ninki 30 na kudin kayan da suka sata da ƙarin dauri a kurkuku. Sai dai ma'aikatan kantin sun yarda su bar wannan tsoho ba tare da ya fuskanci hukunci ba. Wani ma'aikacin kantin ya bada shawarar ya biya tarar kuɗi, amma ba a same shi da kuɗin ba, inda ya dage cewa ma'aikatan su kira 'yan sanda a kama shi. Fitit ya buƙata a kama shi saboda laifin da ya aikata. Dan haka ma'aikatan kantin ba su da wani zabi illa kiran 'yan sanda. A lokacin da ake masa tambayoyi, ya ce ya fi son ya dauki lokaci a gidan Yabi, inda zai rika samun abinci sau uku a rana, kuma ya ringa cuɗanya da sauran mutane, maimakon yawo akan titi ba tare da aikin yi ba, da kuma hadarin kamuwa da yunwa wacce ka iya sanadin mutuwarsa. Ba a dai san yadda 'yan sanda suka zabi shawo kan lamarin ba, amma labarin Fitit yana nuna wani halin da jama'ar Thailand da dama ke ciki a yanzu.
A gaida Aisha, wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci, a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji, musamman ma Ibrahim Aminu Rimin Kebe, sai kuma Aisha Suleiman Sarki. Kabiru Garba Haruna Shekashi ne shugaban shirin, Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alkai.